The voice of America, direct from Washington, VOA. Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Baba Yakubu mai kirje tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Asabar 4 ga watan Yuni shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su, ga Maryam da kanon labarai.
An gwamsa fada a wasu muhimman birane biyu a gabashin Ukraine kwanaki 100 da Rasha ta kaddamar da yaki a kasar, yayin da bangarorin biyu wato Moscow da Kiev ke ikirarin samun nasara a fagen daga. Sakataren janar din kungiyar tsaron NATO, Jens Stoltenberg, ya gana da Prime Minister Finland, ya kuma tattauna da shugaban Turkiya, yayin da yake kokarin shawo kan kin amincewar Turkiya akan kokarin Finland da Sweden na shiga kawancen tsaron NATO.
Kanan labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa jigajigan jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya na daukar matakan karshe na zabo dan takarar shugaban kasa a zaben shekarar 2023.
Tunda dai koma yaya ne Buhari na shugaban kasa ne, kuma na san Tinubu ya san mutuncin, ya kamata ya zo ya ba jam'iyyar hakuri, ya ba Buhari hakuri, ya zo ya shiga zabe.
Rundunar sojan Najeriya ta lashe takobin sa kafar wando guda da masu yada labaran ƙarya a kafafen sada zumunci. Muna kuma dauke da rahoto daga birnin Kumasi akan tawagar Najeriya da ke ziyara a birnin don ganin Najeriya ta shiga sahun masu samar da koko a Afirka. Kamar kowane yammacin ranar Asabar, muna tafi da shirin a dawo lafiya wanda zan gabatar. Za a ji kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyi da masu sauraro suka aiko mana. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. An gwamsa fada a wasu muhimman birane biyu a gabashin Ukraine kwanaki 100 da Rasha ta kaddamar da yaki a kasar, yayin da bangarorin biyu wato Moscow da Kiev ke ikirarin samun nasara a fagen daga. Kakakin fada Kremlin Dmitry Peskov ya fada a jiya Juma'a cewa dakaran Rasha sun yi nasara wajen muhimman aikinsu na kara farar hula a yankunan da 'yan aware masu muradin Rasha suka mamaye a gabashin Ukraine. Ya kara da cewa dakaran Rasha sun kwace wasu sassan Ukraine kuma za su ci gaba da wannan aikin har sai sun cimma burinsu na aikin soja na musamman da suke yi. Dama dai, dakaran Rasha sun yi ta kokarin kewaye biranen Severodonetsk da Lysychansk da ke lardin Luhansk a gabashin Ukraine. Sakataren janar din kungiyar tsaron NATO, Jens Stoltenberg, ya gana da Prime Minister Finland, ya kuma tattauna da shugaban Turkiya, yayin da yake kokarin shawo kan kin amincewar Turkiya akan kokarin Finland da Sweden na shiga kawancen tsaron NATO. Stoltenberg, wanda ya ziyarci Washington a wannan makon, a jiya Juma'a ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa ya gana da Prime Minister Finland Sanna Marin a lokacin da yake can, kuma ya tattauna akan ya kamata a duba damuwar Turkiya don a ci gaba da shirin amincewa da bukatar Finland da Sweden ta neman zama membobin NATO. Yakin da Rasha ke yi a Ukraine ya sanya kasashen da ke arewacin nahiyar Turai neman shiga kungiyar tsaron NATO, amma shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya zargi kasashen Sweden da Finland da goyon bayan mayakan kurdawa da Turkiya ke kallo a matsayin 'yan ta'adda. To, kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan Maryam za ta sake dawowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu, amma kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. Bayanai masu inganci na nuna masu ruwa da tsaki na jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya na ɗaukar matakan ƙarshe don zaɓo wanda suke ganin ya dace ya zama ɗan takara a babban zaɓen shekarar 2023. Wannan hakika ya biyo bayan zaɓar tsoho mataimakin shugaban ƙasar ne Atiku Abubakar a matsayin ɗan takarar babban jam'iyyar adawa ta PDP. Wakilinmu Nasir Adamu El-Hikaya ya aiko mana da ƙarin bayani daga Abuja.
Kazalika kalaman uban jam'iyyar Bola Ahmed Tinubu da ke nuna shi ya taimaka shugaba Buhari ya lashe zabe a 2015 bayan har ya fasa da zubar da hawaye ya sa wasu da ke neman damar yi masa zarra ko ma kawar da shi daga takara na cewa bai cancanci samun tikitin ba. Dan kwamitin maraba ga shugaba Buhari Ibrahim Musa ya ce ya zama wajibi ga Tinubu ya nemi ahuwar shugaba Buhari kan kalaman.
Kaga Tinubu nan ba zababbe ba ne ba, amma duk taron da za a yi na jam'iyya zai je ya shiga, yana ma addressing kansa as a leader. In ka tsaya ma kana tambayar kanka waye shugaba, shugaban jam'iyyar ne shugaba ko kuma a'a shine shugaba. So ni abin da nake ganin ya kamata ya kafin a tafi zaben nan ya ba jam'iyyar APC hakuri, ya ba janar Muhammadu Buhari hakuri, tunda dai koma yaya ne Buhari nan shugaban kasa ne, kuma na san Tinubu ya san mutuncin, ya kamata ya zo ya ba jam'iyyar hakuri, ya ba Buhari hakuri, ya zo ya shiga zabe.
Marubuciya jaridar Leadership Hayatu Muhammad Hussaini ya ce duk maganin lamarin yan APC su zayar da dan takara daga arewa don iya jan zare da a ciku.
Halin da muke ciki, kudu ba lafiya, arewa ba lafiya, aka ce an zo karban karba, yanzu su inyamure ba su haɗa kansu ba, yarbawa su da kansu ba, mu arewa mu ne ma mazu arewa, su da kansu sun san mulki, in ba arewa su ba za su iya mulkar kasar nan ba. Abar mulki a arewa shekara hudu mu ga abin da Allah zai yi, aka samu zaman lafiya sai kuma su ma kafin nan sun nutsu sai mu su ga waye ya dace Allah ya bashi.
Wasu na cewa in dai bayan shugaba Muhammadu Buhari ya gama shekara takwas ɗin nan ya wuce lallin mulki sai ya zauna a arewa, za a iya samun rashin jituwa ma sosai a ƙasar.
Insha Allah rai ba za a samu ba, dalili shi ne ai su Ibo da suke ta yanzu gashi Peter Obi da yana PDP ya koma Labour Party, su da kansu suke raba kuri'unsu, ko zaben aka yi ba za su iya kawo kuri'a ba, sai mu dai arewa.
Kuma me wani dan arewa zai ce kan Tinubu ko mulki ya zauna a arewa? Sanata Abu Ibrahim daga Katsina ya ce mafi adalci shine mulkin ya koma kudu.
Duk abin da nake kallo kan wannan da ina furin zai ko arewa ko kudu, ita APC na ganin kudu, PDP ta fito daga arewa, to wani disadvantage ne, kuma ina ganin ba haka bane ba. Da a gaban mu nan aka kawo Abiola ka da Bashir Tofa a kan, a cikin Kano ka ji shi a cikin Kano, saboda ga wannan sayan ba mutane su sun canza, amma tsoron da ake ji a yanzu in APC ta kawo PDP ta kawo daga arewa
Tuni dandalin Eagle inda za a gudanar da zaben fidda gwanin na APC ranar Litinin ya dau harama da alamun jam'iyyar. Shugaban kwamitin tantance 'yan takara na APC John Odige Oyegun ya ce duk 'yan takarar sun amince da fidda dan takara ta hanyar daidaitawa, sai ɗaya tak ne daga cikinsu ya ƙi amincewa. Ana raɗe raɗin Bola Tinubu ne. Nasiru Adamali, kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Gaida Nasiru Adamali kai da wannan rahoton. Ana tare ne da yadda sashen Hausa da murya Amurka daga nan birnin Washington DC kai tsaye. Sa'annan kuma a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Maryam Dauda da ci gaban labaran duniya kashi na biyu.
Gwamnan jihar Anambra a kudu maso gabashin Najeriya, Farfesa Chukwuma Soludo, ya gana da al'ummomin arewacin kasar da ke zama a jihar dan tattaunawa akan batun tsaro bayan kisan gillar da aka yi wa wata mata da ƴaƴanta huda a jihar, abinda aka zargi ƴan kungiyar IPOP da ke rajin kafa kasar Biafra da aikatawa. Wannan lamari dai ya janyo cece-kuce a ciki da wajen Najeriya. Gwamnan ya buƙaci ƴan arewacin kasar da su ci gaba da zama jihar, gwamnati za ta dauki matakai inganta tsaro. Wakilin muryar Amurka a yankin Niger Delta, Lamida Abubakar Sokoto, ya aiko mana ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Gwamnatin jihar Anambra dai ta ce al'ummomin arewacin Najeriya su ci gaba da gudanar da harkokinsu na yau da kullum a jihar Anambra, kuma ta ba da tabbacin cewa ba wani abu da zai faru, kuma su ƙaurace ma duk wasu tafiye-tafiye. Dangane da haka ne na tuntuɓi wasu 'yan asalin arewacin Najeriya da ke gudanar da harkokinsu a jihar cewa ko wannan ganawar kwalliya za ta biyan kuɗin sabulu. Ga ma abin da suke cewa.
Sunana Ibrahim Abdulkadir Dangalim. Duk abin da gwamnati ta ce za ta ɗauka mataki a kai shi, in dai har gwamnati nan za ta ɗauki mataki a kai, to dole ne jama'a su saurara. Abin da zan tabbatar maka cewa a ƙauyuka har yanzu akwai fargaba, saboda mutanenmu da dama waɗanda suka dawo nan cikin gari don suka fita ƙauye suna jin zaman zulumi kowane lokaci.
Da haka ma na ji ta bakin sarkin Hausawan jihar Anambra, kuma ya mini tsokaci dangane da wannan ganawa.
Sunana Alhaji Garba Haruna, sarkin Hausawan Oka, Anambra State. Lalle mun tattauna, mun je mun same shi, kuma yayi na'am da zuwanmu, kuma mun gaya masa to mu fa mun zo a game da maganan kashe-kashe da ake mana nan, to fa ya fada mu jama'a mu fatan suke mu kan mu bar Anambra mu koma gida. To shi da muka zo mu samu tabbacin yaya zaman namu a Anambra yace mana in Allah ya da ya ba mu ashwara.
Kamar yanzu tattauna da kuka yi da shi gwamna kun gamsu da irin matakai da aka dauka.
Tabbacin da ya ba mu to gaskiya za mu sa ido mu gani. Ya dai ce ya ba mu sati daya daga nan. Amma yanzu gefen da yake da matsala sosai security sun riga sun bayyana a wajen. Har yanzu kafin tsaro ya kankama waɗanda suke cikin lunguna su daina shiga lungu. Dan cikin lungun nan ana dauke daidai to can ne fa muke samun matsaloli.
Rundunar 'yan sandan jihar ta Anambra ta tabbatar da cewa a tsaye take wajen tabbatar da kare rayuka da dimbin dukiyoyin jama'a. DSP Ekenga Daniel shine mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar yace
there is an operation going on to get arrest the people that did that.
Yana cewa ne rundunar 'yan sandan Najeriya reshen jihar Anambra a tsaye take domin tabbatar da tsaro. Zuwa yanzu mun kara tura jami'an tsaro na haɗin gwiwa a sassa daban-daban na jihar Anambra, kuma muna tabbatar ma 'yan arewacin Najeriya da ke gudanar da harkokinsu da ma 'yan jihar ta Anambra su ci gaba da gudanar da harkokinsu na yau da kullum. Tsaro zai inganta a jihar ta Anambra. Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
Kuma da la a gaida Maryam ne ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. A Najeriya rundunar sojin kasar tana ci gaba da nuna damuwa akan yadda ake yada bayanan ƙanzon kurege a kafafen sada zumunta na yanar gizo akan abinda ke shafan aikin sojin waɗanda kan iya janyo cikas ga aikin wazar da zaman lafiya. Hakan ne kuma ya sa rundunar ta ƙara azama wajen shawo kan matsalar da ta hanyar ilmantar da jama'a musamman ma abuta amfani da kafafen sada zumunta na yanar gizo tare da alwashin hukunta jami'anta masu yaɗa bayanai da ba bisa ka'ida ba. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da ƙarin bayani.
Akasarin masu wallafa bayanai ko yaɗa hotuna ko bidiyo a kafafen sada zumunta na yanar gizo ba lalle ne suna tantance gaskiyar bayanan da suke yaɗawa ba, duk da illolin da hakan kan iya haifarwa. Wasu lokuta akan samu wasu na yaɗa hotuna ko bidiyo na tashin hankali ko da ba na gaskiya ba ne wanda kan iya yin barazana ga zaman lafiyar jama'a. Masani akan harkar tsaro Austin Peacemaker ya ce akwai damuwa ganin yadda ba a tantance abubuwan da ake yaɗawa a yanar gizo.
They will carry pictures of people from Libya or Liberia, pictures of crisis and post and say that
Nyamuri were just killed right now in Liberia. Amma ya sanadan kashe mutane da gaske a kudu. Ashe akwai buƙatar mutane su rika yin takatsantsan da abin da suke yadawa.
You need to take precautions.
Akan damuwa da irin wannan yanayin ne yasa rundunar sojin Najeriya ta ƙara azama wajen ilmantar da jama'a musamman ma abuta ta'ammuli da kafafen sada zumunta na yanar gizo akan yadda za a kiyaye yada bayanai ko hotuna ko bidiyo waɗanda ba na gaskiya ba musamman waɗanda suka shafi aikin soji. Manjo General Marcus Kanye shine babban jami'in kula da hulɗar soji da jama'a wanda ya maganta da yawun babban hafsan soji Lieutenant General Faruku Yahaya.
When we conduct our military operations, there are certain things that ana samun mutane suna yaɗa wasu bayanai wanda ba gaskiya bane akan aikin.
Idan aka wallafa waɗannan bayanai a yanar gizo akwai yiwuwar wasu jama'a su yarda da su. Akan haka ne muke so ma'abuta amfani da kafafen yanar gizo su riƙa faɗin tantagarar gaskiya na abin da ya faru, ba wai su riƙa yaɗa abin da suka ga wasu sun wallafa a shafin su na yanar gizo ba, wanda kuma ƙarya ne. Saboda yin haka na iya sa a ɓatar da mutane daga abin da yake na gaskiya, abin da zai zubar da kimar sojin Najeriya. Amma idan ana yaɗa bayanan gaskiya da jama'a za su san gaskiyar lamari kuma za su yi aiki da gaskiyar. Wasu jama'a na ganin cewa ai bayanan da ake samu na ayyukan da soji ke yi asalin su baya rasa nasaba daga su kansu jami'an soji. Abinda rundunar ta ce tana da tsari na amfani da kafafen yanar gizo kuma tana kan ilmantar da jami'anta yadda tsarin yake.
Duk
waɗanda suka bi jirewa wannan tsarin mukan yi musu magana mu hukunta su don ya zama darasi ga saura. To ko yaya masana lamuran tsaro ke kallon wannan yunkurin na soji Masanin tsaro a Najeriya Nuruddin Bello Bodanga na ganin cewa
abu ne mai kyau sosai, because akwai abin da muke cewa classified and non-classified information, wato wasu ka'idoji na yada bayanai wanda ko su jami'an tsaro din ma tilas ne gare su bi wannan ka'ida ballantana wanda ba jami'an tsaro ba. So wannan abu ne mai kyau kuma zai taimaka in Allah ya yarda.
Masana lambar tsaro dai na ganin samun nasarar wannan yunkurin kan iya taimakawa ga raguwar wasu matsalolin tsaro da ke iya faruwa sanadiyar yada bayanan ƙarya. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir. To yanzu kuma bari mu leƙa birnin Kumasi na ƙasar Ghana, inda wata tawagar Najeriya ta kai ziyara a yunkurin ganin tarayyar Najeriya ta shiga jirin ƙasashen nahiyar Afirka masu noman koko da suka saka farashi na bai ɗaya domin ƙarfafa tattalin arziki tare da inganta rayuwar manoman koko a ƙasar. Wannan yunkurin zai maida Najeriya ƙasa ta uku banda Ghana da ƙasar Cote d'Ivoire da suka tsaida farashin koko ɗinsu tun shekarar 2019. Wakilin mu Hamza Adam na ɗauki da ƙarin bayani daga birnin Kumasi.
Yayin wata ziyarar da suka gabatar a Ghana domin nazarin yadda ƙasashe biyun ke tafiyar da harkar sayar da koko ɗinsu, Darekta a sashen kula da harkar noma a Najeriya Abdullahi Abubakar da ya jagoranci tawagar da suka hada da Daraktar Makarantar Binciken Harkar Koko a Najeriya Dr. Patrick Adebola tare da shugaban kungiyar manoman koko a tarayyar Najeriya Stefan Mr. Adiola Adeguke, ya ce ko shakka babu, koko ita ce na biyu banda mai cikin abubuwan da ke samarwa Najeriya kudaden shiga musamman ma na shekara-shekara, wato GDP.
Koko is the highest non-oil contributor to the Nigerian GDP.
Amma kasar Ghana da Cote d'Ivoire na samun amfani noman koko fiye da Najeriya tun lokacin da Ghana da Cote d'Ivoire din suka sanar da cimma sabuwar yarjejeniyar bunƙasa noma da kasuwancin koko a tsakanin su tare da saka farashi na bai daya.
Cocoa Farmers Association of Nigeria seek to improve the livelihood of their farmers through living income differential of $400 per ton of salt.
Kungiyar haɗin gwiwar manoman koko a Najeriya Sifan na kokarin inganta rayuwar kananan manoman koko a Najeriya ta hanyar saka farashi na bai daya tare da Ghana da Cote d'Ivoire domin sayar da koko ma'aunin ton ɗaya kan dalan Amurka 400. Ghana da Cote d'Ivoire duk suna samun amfani, amma ko Najeriya tana faduwa, ji shi.
Ghana and other cocoa producing countries are benefiting while Nigeria at disadvantage of.
Sai dai kuwa a nasa jawabi shugaban hukumar kula da harkar koko a Ghana Joseph Boahin Edu ya ce matakin da tarayyar Najeriya ta dauka na shiga cikin jerin kasashe masu tsaye da farashin koko ya dace, kuma yana fatan kasar Kamaru za ta bi sahun Najeriya. Ya ce hakan zai baiwa kasashen karfin ci gaba da zamowa jigajigai gurin tsaye da farashin koko a kasuwannin duniya.
Nigeria coming in, apart from even Nigeria, Cameroon also come on board.
Na tunjubi Malam Sa'idu Suleiman Bamba, masanin harkar sarrafa koko a Ghana, a inda ne masa tambaya ko shin ya ji da wannan yunkuri na tarayyar Najeriya.
To wata yarjejeniya ce da tsakanin manoman Ghana da Ivory Coast, dama su wannan yarjejeniya an kayyade to manoman za su sayar da koko su kai wuce kasa da $400. To ina jin wannan an yi ne taimaka da su manoman, wato da can kafin wannan yanzu suna sayar da koko su kasa da wayannan farashi da aka yi, to Najeriya akwai damu, to kan haka suka haɗa kansu. Yanzu Najeriya kuma ta zo ta haɗa kai da wayannan kasashe, ina jin zai taimaka kwarai wurin haɗin kai yadda za a yi wato manoman su samu farashi mai kyau, kuma su haka zai kawo su wato su samu ƙarfi wurin batun cinikin koko, kuma zai taimaka da manoman Najeriya kwarai da suke noman shukin koko. Bayan farashin da za a samu kuma zai su kuma kawo haɗin kai ko baki daya yadda za su yi, wato in za su je neman ma ƙara farashin daga baya ya wuce wurin $400 ma, kaga in sun haɗu zai taimaka kwarai-kwarai.
Ko da yake dai manomin koko ne a Ghana, amma Malam Jabir ya yi farin ciki da yunkurin da Najeriya ta yi.
Suna Jabir Abbas, a matsayina na manomi koko. Tun 2019 da ainihin Ghana Cote d'Ivoire suka hada gwiwa suna ainihin wannan kasuwancin, muka nan samu dai yanda muke so, amma ba sosai ba. Amma jin Najeriya za ta karu cikin wangajerin in hakan ya samu, za mu ji daɗi kwarai.
Ghana da Cote d'Ivoire na samar da fiye da kaso 60% koko a duniya. Ko Najeriya wadda ta kasance na kudu cikin jerin kasashen duniya da suka fi noman koko, ana ganin hakan ya taimaka gurin karfafa tattalin arzikin kasashen. Hamza Adam, muryar Amurka, Kumasi, Ghana.
To a gaida Hamza Adam da wannan rahoto daga birnin Kumasi. To yanzu kuma lokaci ne da za ku shirya domin gabatar muku da shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin a dawo lafiya zai kawo ƙarshen tattaunawa da Isiyaku Bala, magatakardan kungiyar direbobin manyan motoci a birnin Kwanni, kuma magatakardan kungiyar a yammacin Afirka, wanda yake mana bayani akan abubuwan da ke haddasa hatsarin manyan motoci a hanyar Nijar. Ga kuma ci gaban tattaunawarsa da wakilinmu Haruna Mamman Bako.
Muna yamma san musamman bangaren musamman direbobi, wani bi akwai waɗanda don su samu su yi doguwar tafiya, akwai abubuwan da suke haɗiya wanda ke sa wasu kwana ba zai ɗauke su ba, kuma wannan shi ma an gano cewa shi na kawo hatsarin wannan abin.
Wallahi Abdullah, zan iya faɗa maka wani abu guda, duka ɗan Adam kowa da irin halittar da Allah ya masa. To ba zan ce maka wane kowa ne kowa ne, domin Allah shi an masani, ya yi sanin mashayi, ya yi sanin wanda bai sha, wanda shaye-shayen shi ya yi zurji da an gane shi an sani. Amma yau mafi yawancin direbobinmu da aka sani na jiya wa'anda aka zaton har yanzu suna ba suna ba cikin kashi 100 yanzu direbobin ma a kowace ya ka samu kashi 10 masu shaye-shaye, saboda duniya ta riga ta ci gaba. Kowane direba gurinsa daban na alheri ne, na shi gina gidan shi ko shi gina wasu abu mai karuwar da shi, wannan shaye-shaye na da a dance ba a yi ba. Bai yi wannan Allah shahalatta bawa cikin mutum 100 a ce ba a samu wanda Allah ci kasu ba. Amma wa'annan da an ka sani na jiya a ce direbobi suna shaye-shaye na suke wannan na sefo. Shashayen direbobinmu da dama na ce maka cikin 100% cikin kashi 100 na direbobinmu, kashi 10 na yadda za ka samu masu shashaye, ko direbobin Dizlef, ko direbobin Zalab, ko direbobin Talam, dukkan ni direba na yanzu nake ma bagana wanga shashaye na yi ba irin na da. Da an yi wannan shirme da kasan da za ka gani kowane irin halitta za ka gani suna shashaye ko lawa an baji direbobin sun ji wa da suka baji shi. Kenan
yanzu magatakarda yalla irin hatsarin da kuke samu, yalla ga shekara kuna aiki yake sashin, yalla wannan hatsarin da motocin ku ke samu, yalla kamar ko yawan hatsarin ku, yawan mutanen da ke rasa rayukansu, yalla ana ai a kwatamta abinda yalla kuka yi kididdiga watakila.
Eto ana haɗuwa, amma banda kimanin mota nawa sun ka samu haɗuwa da mutum nawa sun ka, ko ba gaskiya ba ana yi, domin waɗanda motocin da su kwanta ba su kashe mutum ba, akwai wanda an ka samu mutuwar mutane ɗaya biyu daga ciki an yi samu wannan rashin rayuka, sai dai mutum wanda Allah sa abin gashi Allah ya yi masa, kuma da muka saurari Allah ya mutu cika da imani. Ba na iya in ce maka mota kaza ko kaza babu kisashi ga hannu ga, amma kisashi wannan inda za a samu shi sai ga jandarmeri ko police su suke arreste ka da accident.
To da ƙarshe tunda ana ganin haɗurɗuran da ake samu mafi yawanci suna nasaba da rashin girmama ƙa'idoji na toki code de la route, yalla wani tambihi za ka wa su direbobi domin su yi la'akari da wannan, su kiyaye wa kansu waɗannan hatsarurruka da hatsarurruka na dukiya da na rayuka.
To ka san shi al'amari na bin ƙa'idodin tuki, babu ilimin ka cewa duk wanda ya karanta ko da ya san muhimmancinsa, kuma wanda bai karanta ba zai iya gane ba. Abinda nake gaya maka ai na yi maka bayanin gaugawa, malam Haruna, ko ka karanta kwad in ka ce gaugawa za ka sa cikin rayuwarka ba za ka kai gaya ba. Kwad so yana ai respectin kwad abu na farko ga direba iya san kai shi. To amma har matso kana aiki tare da gaugawa, to ko ka san kwad barin shi za ka yi, dan gaugawa na keɓe kwad kenan za ta yi tabaka naka littana ni can daban, ka zo ka aikata abin da bai cancanta ba. Ya cancanta direbobi su san muhimmancin me ya kwad, ko ba gaskiya ba. Shi kwad yana ba mu abubuwa da dama, kamar magana ce tsakankani na da kai, in ka karanta kwad la karanta kwad, in mun ka tauri da junanmu inda da rana inda ranana, kuma muna iya juna magana ba cikin na ɗaga ma hannu ba, kuma akwai magana da za ka iya min da hatubu ko da wasu abubuwa, in na san abin da kake yi gare ni, kuma na san ka yi ni gaskiya ko kana matse, shi nan ne muhimmancin kwad. Kuma lalawuri da ka zo ka ga falo da signalization kenan kana gane abin da yake da shi, kenan ka ga wasu abubuwa. Inda ana amfani da karatun kwad kenan na haya, ko ne ne za a samu zai zama to da gagge ba da yawa.
a nan ne kuma muka kawo ƙarshen tattaunawar da Isiyaku Bala, magatakardan ƙungiyar direbobin manyan motoci a birnin Kwadni. Yanzu a madadin shi bakon namu Isiyaku Bala da wakilinmu a birnin Kwadni Haruna Mamman Bako da ma ɗaukacin ma'aikacin sashen Hausa na muryar Amurka musamman Julie Gresham da ta haɗa mana sauti, Baba Yakubu Makeri daga nan birnin Washington yake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. Kuma dalla yanzu kuma ga kadan daga cikin rayoyin da kuma sauraro kuka aika mata ta hanyar email. Sakonmu na farko ya fito daga Mallam Usaini Dango shekara suwa jihar Yobe Nigeria. Yace salam BOA Hausa, da Allah ku bani dama da ne kira ga gwamnatin jihar mu ta Yobe da ta yi wa Allah da annabin sa da ta mana magudanar ruwa wato lambatu a nan garin mu na Karasuwa. Saboda kwanakin baya wasu mutane sun yi aune-aune amma har yanzu shiru muke ji kamar malam ya ci shirwa don samun saukin fuskantar ambaliyar ruwan sama da muke yi. Gashi kuma lokacin damana sai ƙara kawo jiki yake yi. Da fatan wannan koke namu zai kai ga kunnuwan da ya dace. Sako na gaba ya fito daga Muhammad Chindo unguwar Karofi Madaki a jihar Bauchin tarayyar Najeriya. Ya ce salam BOA Hausa, hakika ziyartar dubban 'yan gudun hijira da matsalar rashin tsaro ya raba su da muhallansu da shugaban ƙasar Nijar Muhammad Bazoum ya yi abin yabawa ne. Allah ka wanzar da zaman lafiya mai ɗorewa a nahiyarmu ta Afirka da ma duniya baki ɗaya. Amin summa amin. Wannan sako na cewa gwamnan jihar Katsina Aminu Bello Masari, ya kamata ka sani mu fa Katsinawa ba wai gina gadojin karkashin ƙasa muke bukata a wannan lokaci ba. Ayyukan da za su inganta rayuwarmu ne muke so, kamar samun mana da ingantaccen tsaro gami da samar da aikin yi, domin jiharmu na da ƙarancin tsaro da rashin aikin yi musamman ga matasa. Daga Haruna Muhammad Katsina, shugaban ƙungiyar muryar jama'a. Sako na gaba ya fito ne daga Ado Salati Goma ga Annabi Lijau. Ya ce turka-turkan tsaida ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar APC da yake cinyewa ba zai haifar wa jam'iyyar da ta mai ido ba. Don haka ya kamata gwamnonin APC da shugaban ƙasa da masu ruwa da tsaki a cikin jam'iyyar su haɗa kansu wuri ɗaya su tsaida jajirtaccen ɗan takara wanda jama'a ke so tun lokaci bai kure musu ba. Domin ice tun yana ɗanye ake tankwara shi ba sai ya bushe ba. Sakonmu na ƙarshe na haɗin gwiwa ne tsakanin Nazifi Ibrahim daga Rugan Malam Shagari da Bala Ruwan Kanwa da baban gida IBB Giyawa da Faruku Mahe Karoga Sakkwato. Suka ce salam, a gaskiya matakin gwamnatin jihar Legas na markaɗe sama da babura 2000 bai dace ba, saboda mafi yawansu na talakawa ne, walau sun sayi ne don biyan buƙatan kai da kai ko kuma don neman abin da za su sawa bakin salati. Saboda haka wannan mataki samsam babu adalci a ciki, kuma ya kamata gwamnatin tarayya ta tsawatar domin almubazaranci ne ƙone sama da babura 2000. Ya kamata a riƙa kwatanta adalci shugabannin Najeriya, don kuna da mota bai kamata ku yi ƙoƙarin kawar da babura daga hanya ba. To madalla, da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
Gwamsa faɗa a wasu muhimman birane biyu a gabashin Ukraine kwanaki 100 da Rasha ta kaddamar da yaƙi a ƙasar, yayin da ɓangarorin biyu wato Moscow da Kiev ke ikirarin samun nasara a fagen daga. Kakakin Fadar Kremlin Dmitry Peskov ya faɗa a jiya Juma'a cewa dakaran Rasha sun yi nasara wajen muhimman aikinsu na kare farar hula a yankunan da 'yan aware masu muradin Rasha suka mamaye a gabashin Ukraine. Sakatare janar ɗan ƙungiyar tsaron NATO Jens Stoltenberg ya gana da Prime Minister Finland, ya kuma tattauna da shugaban Turkiyya yayin da yake ƙoƙarin shawo kan ƙin amincewar Turkiyya da ƙoƙarin Finland da Sweden na shiga ƙawancen tsaron NATO. Stoltenberg, wanda ya ziyarci Washington a wannan makon, a jiya Juma'a ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa ya gana da Prime Minister Finland Sanna Marin a lokacin da yake can, kuma ya tattauna akan ya kamata a duba damuwar Turkiyya don a ci gaba da shirin amincewa da buƙatar Finland da Sweden ta neman zama mambobin NATO.
To masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare, wato da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Gresham da ta haɗa mana shirin, da ma injiniyanmu ta wannan lokaci wato Nashua Kelly, Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington yake sallama da ku. Sai an jima, assalamu alaikum.